بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Juma'a ce da ta daidai da 15 ga watan Rabi'ul Tsani Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433, daidai da 9 ga watan Mart shekara ta 2012. Wannan shine kasar na 18 daga cikin goran jiyar karatutukan littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'aha والنصر العلامة المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. إذن جمار مسلمين بسمان تعالى كراتوا كراتوا عند حار مكزوك الشمس على جمال يتبتونا النعي الجائز سند دمتوا ودى عينه واتو تهلتا. Bayan da malam ya bayyana mana nau'in sanar da mutuwa wadda ainihin ba ta halatta ba, sai kuma ya bayyana mana nau'in da ainihin wato ya halatta daga cikin ainihin wato nau'ukan ainihin wato sanarwar. Sai malam ya ce alamatu husnul khatima al-faslu thamin alamatu husnul khatima. Fasli na takwas, alamomin da ke bayyana kyakkyawar cikawa. Waɗanne kalmomi ne musulmi zai cika da su a gane cewa wane ya yi kyakkyawar cikawa? Waɗanne ayyuka ne musulmi zai cika da su a gane cewa wanda ya cika a kan waɗannan ayyuka ya ainihin kyakkyawar cikawa? Waɗanne alamomi ne za su faru a cikin jikin shi ko a wajen jikin shi waɗanda za su bayyana cewa ya yi kyakkyawar cikawa? Waɗannan babuka ko kuma wannan babu da za mu karatu a kai zai bayyana mana akwai wasu alamomi waɗanda ke bayyana wane ya bar duniyar nan salin alim, ya kuma yi kyakkyawar cikawa, imma saboda ya faɗi kaza, imma saboda jikin shi ya yi kaza, imma saboda shi da kanshi ya aikata kaza. Al-mas'ala al-khamisa wal-ishirin thumma inna shari'a al-hakima qad ja'ala alamatin bayyinatin mustadallu biha ala husnil khatima katabaha Allah ta'ala lana bi fadlihi wa manihi fa ayyuma imri'in mata wa bi ihdaha kanat busharatan lahu waya laha min bishara. Malam yace mas'ala ta 25, thumma inna shari'a al-hakim, sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yake kararre ne ko kuma gani ne, qad ja'ala alamatin bayyinatin, ya ainihin wato sanya wasu alamomi a sarari, yustadallu biha ala husnil khatima, waɗanda za a iya kafa hujja da su a kan kyautatuwar ƙarshen wani. A nan malam Nasiruddin al-Albani ya fara da inna shari'a, inna shari'a, imma ya zama ya kira annabi sallallahu alaihi wa sallama da wannan ainihin wato suna. Wasu daga cikin malamai musamman ma'asirai kamar irinsu Bakar Abdullahi Abu Zaidin suna ganin rashin halaccin a kira annabi kai tsaye da ash-shari'a, sai suka ce domin Allah shi ne ash-shari'u, Allah shi ne mai kafa shari'a. A daidai lokacin da ni kuma nake ganin kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ash-shari'a, abinda wannan ke nufi wanda ya zo da shari'a, domin dukkanin al'umma gaba ɗaya suna cikin jahilci, shi ya zo da mutane da shari'a, don haka ba lallai ya zama ash-shari' mai kafa shari'a ba. Ɗaya kenan. Na biyu, ya iya yiwuwa wannan wurin abinda yake nufi da ash-shari' al-hakim ita kanta wannan ƙwararriyar shari'a amma dai gaskiya saboda Allah kai tsaye an ce ashara to ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne abin da malamin yake cewa mas'ala ta 25 thumma inna ash-shari' al-hakim qad ja'ala alamat annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake gani ne kuma kwararre ne hakika ya sanya wasu alamomi bayyinati waɗanda asararin suke alamomi ne wanda kowa zai iya jin su ya iya ganin su ko ya iya taba su yustadallu biha ala husnul khatima waɗanda ake iya kafa hujja da su wajen cewa wane ya yi kyakkyawar cikawa sai malam ya addu'a gaba ɗaya mu yace kataba Allahu ta'ala lana bi fadlihi wa manni Allah ya kaddara mana wannan kyakkyawar cikawa da falalar shi da kuma bayyar shi fa ayyuman mu'min mata bi ihdaha duk mutumin da ya rasu da ɗaya daga cikin waɗannan alamomin kanat busharatan lahu to albishir ne gare shi cewa in Allah ya so yana da aljanna kuma ya yi kyakkyawar cikawa wa ya laha min bishara madalla da irin wannan albishir a ce ka zo rasuwa Allah ya yi maka albishir da cewa ga wata alama da ke nuna ka yi kyakkyawar cikawa bayan kyakkyawar cikawa nan da kai kuma ana fatan ta kasance maka ƙarshe aljanna ce al'ula alama ta farko nutquhu bishahadati inda al-maut furta kalmar shahada a lokacin rasuwa matuƙar musulmi ya furta kalmar shahada a lokacin rasuwa to lallai ya yi kyakkyawar cikawa kuma ana mishi fatan alheri وفي احاديث اكو حديث يدعو عن هذا الاول حديث فرقو النبي صلى الله عليه واله وسلم يجي من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه وندا مغنن شي تا قرشه تا زما لا اله الا الله تو زي شي غاينين الجنه اخرجه الحاكم الامام الحاكم يفتر ده وانا حديثي وغيره بشيد ودنس معلمي بسند حسن لكيكاو الإسناد عن معاذ بدا معاذ الجبل ومن طريق آخر ومن طريق أخرى عنه بلفظ ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب مؤمن إلا غفر الله لها ta wata hanyar wadda wannan hadisin shi ma da ya zo ne daga shi Mu'adh amma da lafazin cewa ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illa Allah babu ran da zai mutu yana shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kuma yana shaida cewa ni manzon Allah ne yarji'u zalika ila qalbin muqin wannan aqidar wannan imanin na komawa ne zuwa ga zuciya wadda take da tabbas da sakankancewa ma'ana tun daga zuci ya sakankanta cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne illa ghafarallahu laha sai Allah ya gafarta wannan rai akhrajahu ibn majah al-imam ibn majah ya fitar da wannan ainihin lafazi واحمد قال امام احمد وغيرهما بوطن سمالما وصاحب ابن حبان الامام ابن حبان يا انغرت wannan hadisi malam nasiruddin al-albani da yake shi ma malamin hadisi ne mai zaune da kafafuwar shi wanda yake tsaye akan kafafuwar shi sai yace wa sanaduhu hasanun indi isnadin shi wannan lafazin a wuri na kyakkyawa ne kama bayyantuhu fi sahiha na bayyana haka a cikin silsilatul ahadith as-sahiha alanda hadisi ta 2278 mana ibnu hibban ya inganta wannan lafazin malam nasiruddin al-albani shi kuma yana ganin sanad isnadin wannan ainihin wato hadisin to bai kai a ce ya kai sahihi ba sai dai hasan ala ayyati hal abinda ake so a tabbatar da ya tabbata din ya tabbata kuma hujja ne na haka sai ka hada wancan lafazin da wannan lafazin bakinka ya furta la ilaha illallah, sannan zuciyarka ta kudurta cewa da gaske ba abin bauta da gaskiya sai Allah, da gaske Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama, to babu shakka aljanna ta tabbata gare ka da bisharar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To ina so anan zan dan tsaya dan yi wa mutane tambihi da fadakarwa akan mutane su fahimci kasantuwar wannan lafazin da kaji ko to sai ka ci gaba da faɗi kamar yadda nake faɗi din. Duk wanda ka ji ya cika da la ilaha illallah sai ka ce ka nemi shi fatan alheri, amma kada ka ji wani ya cika da la ilaha illallah ka tashi kana ce a yana dan aljanna ne, wani yana can aljanna yanzu, ba a haka a musulunci. Hukunta mutum mu'ayyani in ba nassi ne ya zo mu'ayyani ayyanan ne a kan wani dan aljanna ba ne, ba ka ganin wani ya kyautata wani aiki saboda kyautatuwar aikin kawai ka ce wani dan aljanna ne. Ku kiyaye wannan da kyau. Sahabbai sun yi irin wannan, annabi ya faɗe su. Daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta taɓa irin wannan, annabi ya faɗe ta. Saboda haka kyautatuwar aikin mutum ba ta sawa ka yanke cewa wani dan aljanna ne, amma sai ka ce muni wa wani fatan alheri. Domin har anan duniya Allah maɗaukakin sarki na nuna mana wasu misali. Sai jami'a ka za ta ce in ka zo da credit kaza da points kaza za ta baka admission, sai ka zo da hakan sai kuma ka ga ka rasa admission a halin lokacin da ka baro gidan iyayenka suna ta cewa ai wani yana cin yanzu ha ba wa yana duk garin nan ba wanda ya samu jarabawa kamar shi, sai kuma abin sai a samu wani dalili ya kare shi daga samun admission. Haka akan samu a lahira. Waka je lahira sai ya zama mutum ya je da duk abin da ake shiga aljanna da shi, amma wasu dalilai sun taso sun kare shi daga shiga aljanna din. Dan haka Allah kada ya nuna mana irin wannan halin, amma ina nuna mana yaya addinin musulunci yake. Kamar yadda karka ga musulmi saboda ya lalace yana aikata wasu laifuka na sabo kai tsaye ya mutu sai ka ce ai wani yana wuta, ba a yin haka sai in kana da nassi karara, amma kana da ikon ka ce me yin kaza dan wuta ne, me yin kaza dan aljanna ne. To amma hukunta wani da ya rasu, wani da ya rasu yana wuta, wannan sai wanda ya tabbata hakika ya mutu cewa akan kafirci ne, wannan kan baka da dalilin da zaka yi shakka ko kai tantama akan cewa yana wuta. Ina fata an gane. Amma wani ya rasu yana shan giya, wani ya rasu mazinaci ne, wani ya rasu dan fashi da makami ne, Allah ya kiyaye. Ba cewa ake yaje yayi waɗannan abubuwan ba, amma ya faru haka a cikin tarihin shi kuma sai ya rasu, amma ya rasu da kalmar shahada a baki, sai ake ane mishi fatan alheri saboda darajar wannan kalmar shahada, amma ana jiye mishi tsoron zunuban da ya mutu da su. To haka ake yi. Don haka jama'a musulmi ku fahimci addinin musulunci ba addini ne na wauta ba. Ka saka wanda ka so aljanna, ka saka wanda ka so a wuta, a'a, saboda duk waɗannan wurare ne da Allah kaɗai yake da hukunci a kansu, kuma ba a nan duniya ba ne, balle ka ce ai mun ga wani a ciki, a'a, a lahira ne al'amarin alulluɓe yake. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Walahu shahidun, akwai ainihin wato hadisin da zai kara wannan ƙarfi, min hadisi Abi Huraira, a cikin riwaya Abu Huraira taqaddama fi talqin, wannan hadisi ya gabata ainihin a can baya a wurin laqana kalmar shahada. Ina fata an gane. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa laqinu mautakum la ilaha illallah, ku laqana mamatanku la ilaha illallah. Ina fata an gane. Gashi nan yace faqaratu a ainihin wato faqara ta alif ko alhamza, sai yace shafi na goma. To shafi na goma din nan da yace in ka duba a shafi na goma kuma ba za ka gani ba, me yasa? Saboda yayi amfani da shafi ne na tsohon bugun littafin. Misali waɗannan da kuke riƙe da bugun ahkamul jana'is mai baƙin bango, ina fata an gane. To a shafi na goma na wannan shine abinda yake magana. Amma a cikin wannan bugun in kana so ka gani, za ka gan shi ne a shafi na 19. Ina fata an gane. Inda yake cewa laqinu mautakum la ilaha illallah man kana akhira kalamihi la ilaha illallah 'inda al-maut dakhala al-jannata yawman min ad-dahr wa in asabahu qabla dhalika ma asaba. To kun ga wannan hadisin shi ya fayyace komai game da cikawa da kalmar shahada. Annabi ya ce ku rinka laqana wa mamatanku la ilaha illallah, ma'ana ku umarce su da fadin la ilaha illallah. Domin wanda magana shi ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah a lokacin rasuwa, to komai tsawon zamani kuji komai daren daɗewa sai ya shiga aljanna. Wato ko da bai shiga aljanna a tashin farko na tashin alƙiyama ba, sai ya shiga ainihin aljanna. Wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu, ko da kuwa kafin shiga aljannan wani abu ya same shi, ma'ana ba za a ɗauke shi a kai shi wuta saboda waɗancan laifuka nashi, amma dai daga baya sai la ilaha illallah ta yi rinjaye ya dawo ya shiga aljanna. Saboda haka kullum ina nuna mutane ba lasisi aka baka ba, ba kuma tabbas aka baka ba, kai da kake faɗin la ilaha illallah ka je kai ta saɓar munanan ayyuka, saboda dogaran la ilaha illallah tana da daraja. Gaskiya ne la ilaha illallah tana da daraja, ko shakka babu. Kuma gaskiya ne wanda ya rasu da la ilaha illallah zai ci moriyarta. Amma fa ka ji hadisai suna bayyana maka akwai yiwuwar kuma a wuce da kai cikin azaba Allah. In ka je ka azabtu sannan kuma sai a ce to a dawo da kai, ka dawo cikin rahma Allah. Za ka so a ce kana da la ilaha illallah amma sai da ka fara sauka a gidan wuta sannan aka yi aljanna da kai? Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Ku karanta Fathul Bari sharhin Sahihul Bukhari a babin farko ko kitabin farko na ainihin jana'iza, ya tsaya ya tattauna waɗannan mas'aloli ƙwarai da gaske. A inda abin mamaki Ibn Hajar ya ce malamai suka ce wasu sakarkaru sun yi amfani da falalar waɗannan hadisai sai suka yi ta sharɓo munanan ayyuka, dogaro da cewa na faɗi la ilaha illallah ba dalili ne akan cewa za ta kare ni daga komai, don hakan zan aikata komai ba. Ita sai suka je suka yi ta saɓan Allah, suna ta cin haƙoƙin mutane da dukiyar mutane. Wai su tunaninsu to ai sun faɗi la ilaha illallah, la ilaha illallah za ta gyara komai. An fahimta jama'a? Tir waɗannan mutane suka rayu gari cikin manya-manyan saɓannin Allah iri-iri. Ƙarshe Ibn Hajirin ya ce har daga cikin abubuwan da za ka same suna aikata sai ga suna aikata abubuwan da ke warware la ilaha illallah. Saboda ka ɗan uwa karka yau gari, don kana da katon ɗin omo a gidanka duk inda ka ga kwatami ka faɗa. Haka ya yi daidai da aikin masu hankali? To ba shi da bambanci da mutumin da ya faɗi la ilaha illallah amma sai ka same shi yana aikata munanan laifuka da dogaran cewa ai ya riga ya faɗi la ilaha illallah. Ba daga cikin dalilin tasirin la ilaha illallah mutunta dokokin Allah. To la ilaha illallah tana da kyakkyawan tasiri kenan a kanka, amma kana tare da la ilaha illallah amma kana fattake kana ruguza duk wata doka ta Allah, dalilin ne akan la ilaha illallah ba ta da kyakkyawan tasiri a kanka kai. Allah ya kiyaye. Bayan da malam ya kawo wannan sai ce samiyan an Talhata ibn Ubaydillah radiyallahu anhu qala, daga Talhata ibn Ubaydillah Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda, yace ra'a Umar Talhata ibn Ubaydillah faqila fa qala ma laka ya aba fulan لعلك سأبك امرأة عمك يا أبا فلان؟ قال لا وأثنى على أبي بكر إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. سمعته يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته.
قال فقال عمر إني لا أعلم ما هي قال وما هي قال تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت لا إله إلا الله قال طلحة صدقت هي والله هي أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح وابن حبان بنحوه والحاكم زيادة له وقال صحيح على شرطه ما وافقه الذهبي وفي الباب أحاديث ذكرت في التلقين حديث نبي دما لذلك يتفه الجادة شكرا أشهر أن بابي أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال daga Talha dan Ubaydullah Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda kala yace to kaje yanzu wannan mutumin Talha dan Ubaydullah kai tsaye kana ganin shi ko kaga sunan zaka ce kun ga jama'a wannan dan aljanna ne na ce me yasa sai kace saboda akwai dalili na musamman akan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ainihin tabbatar da cewa dan aljanna ne a cikin dalili na musamman da kuma a cikin tarin jama'a wata rana ana zaune cikin sahabbai sai annabi ya ce wanda yake son ganin dan aljanna ya sa ido yanzu zai bulle yana isowa sai ya ce kun ga wannan eh to ya zama wa Allah duk abin da Allah yake so a rayuwar shi ta duniyan Talha dan Ubaydullah wata ra annabi ya tashi yana lissafa mutane goma ƴan aljanna yace Abu Bakar Umar Usman Ali sai yace Talha to yanzu wannan kana da ƴancin ka ce dan aljanna ne saboda akwai nassi na musamman akan shi ina fata an gane Talha ibn Ubaydullah qala yace ra'a Umar Talha ibn Ubaydullah faqila wata rana Umar ya ga Talha ibn Ubaydullah da nauyin jiki a cikin damuwa da bacin rai kaga ya intifad kenan ka ce ba shi ne Talha ibn Ubaydullah din ba da sai ce ra'ani Umar yawman faqila wata ran Umar ya ganni cikin damuwa da bacin rai da nauyin jiki da rashin kazar-kazar fa qala malaka ya aba fulan sai ce baban wani me ya same ka ne la'allaka sa'atka imra'atu annika ya aba fulan maiwa matar babbanka ta bata maka rai ko ya baban wani wannan yana nuna a zahiri an san yana tare da matar babban shi ko dai ta zama a jimillance an riga an san ta dama ba sa cikin zaman lafiya ko kuma haka ɗabi'ar ta ne ko kuma Umar da yana tsammanin wannan mata ta bata wa Talha rai ne qala la sai Talha yace ko ɗaya wa asma ala abi bakr amma kuma da Talha yaje zai fara magana sai bai jinjina wa Abu Bakr ya yabi Abu Bakr ya wa addu'a ta musamman ga Abu Bakr ko kuma ya fatan alheri irin wannan akwai shi a cikin dabi'un Hausawa in wata magana ta tashi sai ka ji Bahaushe ya kira sunan wani yace oh alherin Allah ya kai wani ina fata an gane alherin Allah ya kai wa ne to ya yaba ko kuma o Allah ya ji dan wani wani lokacin ko da wannan bai mutu ba sai ka ga an hada da cewa Allah ya ji dan wani ba dan ya mutu ba to Talha dai tashi zai bawa Umar amsa sai dai jinjina wa Abu Bakr tukun yace inni illa anni sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ke damuna sai dai na taɓa jin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hadisan na ji wani hadisi daga gare shi ma mana'ani an as'alahu anhu ba abin da ya hana ni in mishi tambaya game da wannan hadisi illa al-qudratu alaihi hatta mat sai dai iko da ban samu ba hayya rasu to wannan shine ke damuna duk sanda na tuna sai ganna a burkice ina cikin bacin rai annabi ya faɗi wata magana yadda nake neman ƙarin bayani ban samu damar tambayar shi ba hayyarsu sami'tuhu yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa inni la a'lamu kalimatan ina sane da wata ainihin kalma la yaquluha 'abdun babu wani bawa wanda zai faɗi wannan kalma
inda mautihi a lokacin rasuwar shi illa ashraqa laha lawhu, sai launin shi yayi haske da wannan kalma, ma'ana sai fata jikin shi ta haska ku saboda ya faɗi wannan kalma. Wa nafasallahu anhu kurbata, sannan sai Allah ya yaye mishi damuwar shi da bakin ciki. Qala, sai Talha yace, fa qala Umar, sai Umar yace, inni la a'lamu ma hiya. Kaga ni kuwa na san wannan kalma ko mecece. Qala, sai yace, wa ma hiya, ka san kalma e to mecece? Qala, sai yace, ta'lamu kalimatan a'zama min kalimatin amara biha ammuhu 'inda al-maut, ka san wata kalma ne da tafi girma fiye da kalmar da ya umarci babban shi ya faɗi? Abu Talibin da ya zo rasuwa, wace kalma annabi yake umarnin shi da faɗi? La ilaha illallah. Ai wannan ita ce kalmar, ai ba ka buƙatar dogon bayani, ita ce. Qala Talha, sai Talha yace, sadaqt, gaskiya ka faɗi. Hiya wallahi hiya, na rantse da Allah ita ce kuwa. Na'am, anan za ka ce, to Talha dama ya san kalmar ne? A'a, ai bai san kalmar ba, amma Umar ne da ya haɗa mishi hadisin da kuma wace kalma ce kake jin zai faɗa fiye da kalmar da ya faɗa wa babban shi lokacin da ya zo rasuwa. Shi ne sai Talha sai ya faɗaka, domin sai ya zaburi cewa, ita ce kuwa, ita ce kuwa. Ina fata an gane. أخرجه الإمام أحمد الإمام أحمد يفتد بين حديثي أتكلم لما تدبوت أيضا تريئك لتمانين بهدو وإسناده صحيح إسناد ون حديثي إن دان تتين. وابن حبان الإمام ابن حبان يفتد بين حديثي ألم باتدو أتكلم في موارد الضمآن كنا بنحوه كتن كتن ون اللفظي معنى كمر ون اللفظي. والحاكم عن امام الحاكم ya fitar da ainihin wato wannan hadisi a cikin ainihin wato mujalladi na 1 shafi na 350 zuwa 351 wa ziyadatu lahu, karin da aka ji din nan a cikin wannan ainihin hadisin to al-Imam al-Hakim yayi wannan karin shine wa asna ala Abu Bakr, zaga ya kewaye shi a cikin kausi mai doro ai mai kwana. وقال حاكم سيتي صحيح على شرطهما وان حديث يا انذنت ابو شرط البخاري ومسلم وافقه الذهبي الامام الذهبي يا اينه موافقه ده الامام الحاكم cewa gaskiya ne wannan ainihin hadisi ya inganta kuma ya inganta abisa sharadin bukhari da muslim. وفي الباب احاديث ذكرت في التلقين, a karkashin wannan mas'ala, mas'ala wacce mas'ala ce ita ce mas'alar da ke nuna cikawa da kalmar shahada, to kyakkyawar cikawa ce, ya ce akwai hadisai masu yawa ya ambace su a can baya a babin da ke umarni da laƙana mamaci la ilaha illallah, ba ku manta ba, daga cikin shi ne muka koma muka ɗan ji kaɗan. Wannan kalma ko wannan magana jama'a ita ce la ilaha illallah, ita ce kalma mafi girma yadda aikace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna musu darajarta. A aikace in an zo rasuwa ita yake umarni da ita, sannan kuma a bayanance ga hadisai nan ya faɗi masu ɗimbin yawa waɗanda suke nuna darajarta. Kuma ita wannan kalma idan ka faɗe ta a matsayin la ilaha illallah kaɗai ta isar lokacin rasuwa, ma'ana ko da baka ƙarasa da Muhammad Rasulullah ita kalmar la ilaha illallah din ta isa. Ina fata an gane. Inda malamai suka tattauna kamar yadda an ga karanta cikin Bukhari, za ka gani ya kawo daga Wahab ibn Munabbih, wani daga cikin malamai ne magabata, cewa to sai dai kuma la ilaha illallah ita ce mabuɗin aljanna. Amma ko ka taɓa ganin mabuɗi ba tare da haƙora ba? Abin da yake nufi shi ne la ilaha illallah ita kaɗai ba za ta isar ba, sai ka haɗa da kyawawan ayyuka. Ma'ana ta farko kenan. Ma'ana ta biyu, la ilaha illallah ita kaɗai ba za ta isar ba, sai ka haɗa da Muhammadur Rasulullah.
dan gasaranta shi sunna babin da ke bayanin jana'iza da kuma fadin la ilaha illallah a lokacin mutuwa duk ya kawo waɗannan maganganu. Shin fadin la ilaha illallah shi kadai ya isar ko sai ka hada da Muhammadur Rasulullah? Shin fadin la ilaha illallah ko da ka hada da Muhammadur Rasulullah ya isar ko sai ka yi kyawawan ayyuka? Na'am, lalle la ilaha illallah armashinta shi ne kyawawan ayyuka, amma tur da irin ka da zai faɗi la ilaha illallah amma baya sallah, baya azumi, baya zakka, kuma bai yi aikin hajji ba a halin yana da halin yayi su, tur da irin wannan ba za a ce tur da la ilaha illallah ba. La ilaha illallah duk inda take madalla da ita, amma kai da ka faɗe ta ka tozarta ta ta hanyar rashin gabatar da ayyuka na gari waɗanda ke kewaye da ita, sai a ce tur da kai ko kuma tur da irin wannan mugun aiki naka. Da haka jama'a kun ji la ilaha illallah tana da daraja, la ilaha illallah tana da ƙarfin girma, amma kuma ka tabbatar da cewa ka mutunta ta ta hanyar kada ka aikata munanan ayyuka, sannan ka kiyaye la ilaha illallah wajen aikata kyawawan ayyuka, shi ne ƙarin armashi gare ta. Sannan wata mas'ala wadda yake insha Allah ta'ala, kamar yadda na ce, Malam Nasiruddin Al-Albani ya yiwaita ta a cikin wannan littafi, in Allah ya so wata ran zan zo in warware mana ita a cikin waɗannan karatuttuka, a inda yake cewa وقال حاكم ياتي صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي. وان المساله مساله تني متكر جرما وده يك ان الله ياسو زن وروري مني ايتا مسمن كما يدنا تي ادك تكين متفن ناصر الدين الالباني ده وان اللتافي سي الثمر المصطفى في فقه السنه والكتاب انن ييويت امفاني ده وان كلمه صحاه الحاكم وافقه الذهب صحاه الحاكم وافقه الذهب ne ake nufi da muwafaqa da zahabi yake wa hakim akan inganta hadisi. Insha Allah ta'ala za mu warware ta wata rana saboda tana nan burjik a cikin wannan littafi. Na malam. Na'am. Ya haƙuri kaɗan za ka ji insha Allah. Yana tambaya ne wanda ya mutu ranar Juma'a ko abin duk ku yi haƙuri za ku ji kaɗan kaɗan insha Allah. Asaniya, alama ta biyu daga cikin alamomin kyautattuwar cikawa, al-mautu bi rashhil jabin, mutuwa a halin gumi ko zufa ko jibi na fitowa a goshi. Idan mutum ya zo rasuwa sai aka ga zufa a goshin shi, to dalili ne akan alama kyakkyawar mutuwa. Sai sa an ba ku manta ba mai bayanin cewa daga cikin alamomin nan akwai wadda da baki ake furtata, daga cikin alamomin nan akwai wadda a jika take bayyana, daga cikin alamomin akwai wasu ayyuka ne da shi mutum yakan yi daga yinsu sai kuma ya rasu. Akwai kuma alamomin da jikin ne zai bayyana da kanshi. Yanzu wannan alamar alama ce wadda take tabbatar da duk wanda ta samu garin shi to ya yi kyakkyawar cikawa, ita ce duk wanda ya rasu a halin zufa tana fito mishi a goshin shi, zufa, gumi, jiɓi, duk wanda aka ga wannan alama to dalili ne akan yayi kyakkyawar cikawa. Da hadisin Buraidah ibn al-Hasib, saboda ainihin hadisin Buraidah ibn al-Hasib radiyallahu anhu, Allah ya ƙara mishi yarda, annahu kana bi Khurasan, ya kasance a cikin ƙasar Khurasan, a yanzu ka ce kudanci kenan na ƙasar Iran, kudancin Iran ko kudanci ko arewaci, ina fata an gane. Khurasan babban yanki ne a cikin ƙasar Iran. Fa'ada akhan lahu wa huwa maridun, sai ya je gaida dan uwan shi a halin dan uwan nashi ba shi da lafiya. Shi Buraida sahabi ne, ya je kasar Farisa a garin Khurasan, sai ji labarin da wani dan uwa ba lafiya, sai tafi gaishe shi. Fa wajadahu bil maut, sai ya same shi zai rasu. wa idha huwa bi'araqi jabinihi sai ga zufa a goshin shi. Fa qala, sai ya ce Allahu akbar, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul, na ji manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi yana cewa mautul mu'min bi'araqil jabin, mutuwar mu'mini to da zufar goshi take faruwa. Akhrajahu Ahmad, al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a lamba mujalladi na 5 shafi na 357 da shafi na 360 da siyaqu lahu, lafazin da kaji na al-Imam Ahmad. والنسائي حكى الامام النسائي في تبين حديثي اكثر مجلد نفرق شاسي نقريب نعم سند ترى والترمذي الترمذي ما في ذلك حديثي اكثر مجلد نبي شاسي نقريب بعشرين تقوس وحسنه الترمذي اكثر من حديثي ككاوان. وابن ماجة حكى الامام ابن ماجة يا في تبين حديثي مجلد نقريب شاسي نقريب هدود 40 اكو zuwa 444. Ibn Hibban, da al-Imam Ibn Hibban a lamba hadisi ta 730. Wal-Hakim, haka al-Imam al-Hakim a mujalladi na 1 shafi na 361. Wat-Tayalisi, da al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi a lamba ta 808. Wa Abu Nu'aym fil Hilya, da al-Imam Abu Nu'aym a cikin littafin Hilyatul Awliya a mujalladi na 9 shafi na 223. Wa qala al-Hakim, al-Imam al-Hakim yace sahihun ala shart muslimin, wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin muslim. Wa wafaqahu adh-Dhahabi, al-Imam adh-Dhahabi ya ainihin dace da shi akan wannan magana. Ina fata an gane shi kan shi Malam Nasiruddin al-Albani, sai yace wa fihi nadharun, akwai gyara akan waɗannan maganganu, la majala li dhikrihi huna, sai dai nan babu sararin da za a tsaya a bayyana wannan ainihin gyara, lafiyama yace musamman ma wa anna ahada isnadai an-nasa'i sahihun, ɗaya daga cikin isnadodin imamin nasa'i to ya inganta ala shartin Bukhari, a bisa sharadin Bukhari. Walahu shahidun, wannan hadisi akwai wanda zai kara mishi karfi min hadisi Abdullah ibn Mas'ud, wanda Ibn Mas'ud ya ruwaito radiyallahu anhu, Allah ya kara mishi yarda. Rawahu at-Tabarani fi al-Awsat wal-Kabir, al-Imam at-Tabarani ya ruwaito wannan hadisin na Ibn Mas'ud a cikin al-Mu'jam al-Awsat da al-Mu'jam al-Kabir. Wa rijaluhu thiqatun, mutanen da suka rawaito wannan hadisin amintattu ne. Rijalu sahihi, su ne mutanen da Bukhari ma yana yin riwaya a cikin littafin shi da gare su, kama fil majma, kama yadda yake a cikin littafin Majma'u Zawaid wa Manba'u Fawaid a mujalladi na 2 shafi na 325. Rigijigamci, bari mu tukuna mu dukufa mu tattauna mas'alar da shi hadisi yake dauke da ita kafin mu tattauna abubuwan da ya biyo baya na malami. Kamar yadda ta ji Buraidatu dan Hasib, sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yana zauna a kasar Khurasan, sai ya je da wani dan uwan shi babu lafiya, imma ya zama dan uwan shi ne na jini, imma ya zama dan uwa ne na ƴan uwantakan musulunci. Da yaje sai ya same shi yana dab da zai rasu, amma kuma ga goshin shi yana fitar da zufa, sai da ya fara kabbara tukuna. Wannan kabbara ta mamaki ce, idan abu ya baka mamaki ko ya burge ka ko ya baka sha'awa, sai kai Allahu akbar, sai kabbara. Wannan sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda haka sahabban shi na raya ta, idan abu ya baka sha'awa ko ya burge ka sai ka ce Allahu akbar. Ina fata an gane. sai ce ya ji manzon Allah yana cewa mutuwar mumini da zufar goshi ta kan zo, wato na daga cikin alamar mutuwar mumini to ainihin wato zufa ta fita a goshi. Wannan zufa ta fita a goshi, kaga sahabin nan ne ya gani zufa ya gani ko ya fassara, kuma annabi ya faɗa haka. Wannan ita ce fassara mafi inganci da aka yi wa hadisi, kuma wannan fassara ita tafi dacewa. Hakika ma wannan fassara ita ce ingantacciya. Akwai wata fassara sabanin wannan, ita ce musulmi ya rasu ko mumini ya rasu yana neman halal din shi, don ko a Hausa sai a ce ai wani yana neman gumin kanshi, ina gumin shi yake ci, ina fata an gane. Haka mawaƙin ƙasa Hausa yake ce ni ma yara gumi na nake ci. To ma'ana anan gumi ba gumi gumi na hakika zufa da ke tsatsafowa ba, ma'ana halaliyar shi. Wasu sun fassara wannan hadisi cewa abinda hadisi yake nufi shine ka mutu kana yin wata sana'a wadda zufarka guminka kake ci, wahalar jikinka kake ci. Wasu sun ce duk musulmin da ya mutu a irin wannan to babu shakka shine abinda hadisi yake nufi. Kuka karanta wannan fassarar ta zo a cikin ta'aliqin da ainihin Malam Hamid al-Fiqi yi wa ainihin Bulughul Maram. Amma mafi ingancin fassara ita ce abin da shi sahabin hadisin ya fassara da shi. Muna masu faɗin haka, amma muna cewa ba abin da zai hana kuma hadisi ya ɗauki waccan ma'anar cewa ka mutu kana wahalar neman halaliyarka. Ko da a iya condition ka mutu duk yana daga ciki, zai iya ɗaukar ma'ana haka, ba abin da zai hana. Amma dai nan sahabin hadisin ga abin da ya fassara, amma wannan fassarar dai kuma ba za ta han ɗaya fassarar ta zo ba, sai dai mun fi karkata zuwa ga wannan fassarar ta shi da annahu rawi warrawi adra bima rawa, shi ya ruwaito, wanda ya ruwaito hadisi kuwa ya fi cancantar ya fi kowa sanin abin da ya ruwaito. Wannan akan galibi ke. Sa'annan idan kuka dubi takhrijin da Muhammad Nasir bin al-Albani wannan hadisi bayan da ya kawo Imam Ahmad da Imam An-Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah da Ibn Hibban da Hakim da Abu Dawud da Tayalisi da Abu Nu'aym, sai yace amma Hakim ya ce hadisin ya inganta a bisa sharadin Muslim. Abinda Albani yake zargin Hakim da shi anan shine qusur, gazawa, wato ya rage wa hadisin matsayi. Shi Hakim ya ce hadisin ya inganta a bisa sharadin Muslim, kuma ya ce Zahabi ya amintu da shi akan haka. Wannan na daga cikin matsalolin da suka faru. Sai Albani yake cewa a'a, akwai magana anan, sai dai kuma babu ba lokaci da ba a warware magana, amma sai faɗe ta da ishara wanda in ka san me ilimin hadisi yake nufi har ka fahimci magana ita ce. Sai yace musamman ma ɗaya daga cikin isnadodi guda biyu na hadisin wanda Imam An-Nasa'i ya yi, wato hadisin ya ruwaito, Imam An-Nasa'i ya ruwaito hadisin da hanyoyi biyu, to ɗaya daga cikin hanyoyin ita kanta ta inganta a bisa sharadin Bukhari. To me Albani ke son ya ce? Da ya kamata kenan Hakim ya ce wannan hadisi ya inganta ala shartul Bukhari wa Muslim, haka yake so ya ce. To amma da yake bayanai ne masu tsawo, sai ya ce babu lokaci da za a warware wannan matsalar. Insha Allah ta'ala ku rike wannan wuri, shafi na 45 na ɗaya daga cikin wuraren da in na zo zan rike a matsayin misalan da zan yi muku. Wato ita kalmar na 49, wato ita wannan kalma sahabul Hakim wa wafaqahu Zahabi, kalma ce wanda yake wallahi saboda girman ta jama'a halacca malamai sai da suka kira a kanta, hatta ran ƙara wa juna ilimi sai da aka yi, har rubuta littattafai sai da aka yi akan haka. Na san na taɓa warware ta, na tsaya na yi cikakken bayani, amma a karatun aji ne duk da kasir ya ɗauka karatun littafin Al-Ba'ithul Hafiz. Amma da yake munasabar wannan littafi za mu ta karo da kalmar, kuma zan faɗa mana in muka je wannan lokaci me yasa a lokacin da Albani ya rubuta wannan littafi me yasa ya yawaita ambaton wannan kalmar. a halin cewa a waɗansu littattafan shi bai yawata dogaro. Albani yana da wani littafi mai suna ainihin As-Samar al-Mustafab, As-Samar al-Mustafab fi fiqh as-sunnah wal kitab, wannan littafi mujalladi biyu ne, Albani ya rubuta shi amma bai kammala shi ba, inda ya tsaya tun wajen 1956 bai ci gaba ba har yau da suke, sai aka buga shi bayan ya rasu. As-Samar al-Mustafab fi fiqh as-sunnah wal kitab dan ice mai daɗi game da fahimtar Al-Qur'ani da Sunna, wato littafin ya ce kama da littafin fiqh as-sunnah sai dai baya hukunta hadisi, baya hujja da hadisan sai bayan ya gama hukunta ingancin. To da ya gama wannan littafi, ba shakka da littafin ya gama wata babbar taska dangane da ainihin wato ire-iren shi, amma Allah madaukakin sarki ya ɗauki ransu bai kammala shi ba. To a cikin wannan littafi ya yawaita faɗin irin wannan kalma, صحاب الحاكم وافقه البعض إنا هو من لوكس إن شاء الله يقول أنا من تاك فأكد ذن الدوام دجت كن دعنا دفت فاكو الدليل دفت فايسي يويك فإن من كلمة أين شاء لوكس أما بجبايا لتتفنش مبايا كما بيشك بيزايد ومن كلمة ربا الله مرغب كن سلسية كينك. إذا مدت جمعة ألا فرقو حديث نبي أتكنت حديث تلحة عن عبيد الله wanda ya zauna cikin damuwa da takaici sai da Umar ya zo suka tattauna, ko na daga cikin fa'idojin wannan hadisi wanda na dan manta da ni bayani ya ce ne wannan yana nuna malamai su haɗu su tattauna mas'ala yana taimakawa wajen mas'alar ta bayyana a bisa surar da ya kamata ta bayyana. Ina ma a ce malamai a wannan ƙasa irin tamu ta Najeriya za su samu haka kamar yadda muka sa gabatarwa, ba abin ya zama alherai masu ɗinbin yawa. Amma a yanzu malamai a bisa tsari na ƙasa da ƙasa suna yin wannan aiki tuni, sai dai abin takaicin shi ne malamai a ƙasar nan ne suke da sauƙin yin haka, ba mu ce ba sa yi ba, amma ƙillacin ƙalila wato ɗan kaɗan ne. Shi ne malami ne zai karantar da wani karatu ko zai karantar da wata aya ko wani hadisi, sai ya san akwai malami wanda ya aminci da ilimin shi, imma yana ganin daidai suke, imma yana ganin ma yana sama da shi, sai ya je takame su same shi sai su tattauna wannan matsala, sai a samar da matsalar kyakkyawar ma'ana da kyakkyawar mafita, yadda an ji ta ta bayyana a bakin mutum, to wancan ba zai tashi ya ce ba haka ba saboda dama sun zauna sun tattauna. Ina fata an gane wannan ba za ta samu ba na farko sai da ƙarfin zuciya, haka da ba ta samu ban na duke da ƙwarewa da gogewa a cikin ilimi. Ƙarfin zuciya da muke nufi da shi shi ne ya zama dan Allah kake yi, shi ma ya zama dan Allah yake, in kuka haɗu ka zama nufa ta yi ba. Ƙwarewa ita ce yadda wancan ya amsa malanta, haka shi ma wannan ya amsa malanta, ba ya zama malami ne ba ƙungiya ko malami ne ba tsariƙar shi, mana ƙungiya ita ce ta kawo ta kafa shi a matsayin shi malami ne, amma hakika shi ba malami ba ne, tsariƙar shi ce ta kawo ta kafa shi a matsayin shi malami amma hakika ba malami ba ne. Sa'an nan sai kuma ya tafi tare da salo na malanta wadda aka sani a musulunci tuni, shi ne salon malanta a musulunci jama'a, shi ne bayan ka yi karatu ka goge da karatu, to kuma za ka ci gaba da binciken waɗannan abubuwan da ka san su ta goge da su, wannan shi ake nufi da scholarly attitude, ɗabi'a irin ta ilimi, ma'ana ka gama digiri shekara goma shi ke nan sai ka samu aikin gwamnati, suka ga kai sai aikin gwamnatinka, ta yi abinda ka karanta daban da abinda kuma kake yin daban. Wancan digirin naka ma damar ba ka ci gaba da bincike kana halartar taron ƙarawa juna ilimi kafin wani lokacin certificate ɗin kai za a baka da shi a baki, amma digirin ya gide tuni, an fahimta? Don haka suke cewa a degree is for character alone, kana da degree ya kamata a same ka da ɗabi'u na gari, ya kamata a same ka da halaye na gari,
sannan ya kamata a same ta da tabi'a ta ilimi. Sai fara ga kana cikin yin digiri, sai ga an zo ana maka wani darasi akan research methodology, ya ake bincike, ya ake rubuta bincike, ya ake rubuta littafi, ya ake gabatar da seminar, ya ake gabatar da abubuwa a wurin workshop. Don haka malamai a addinin musulunci ba muƙallidai ba ne, amma mu a nan ƙasar sai aka nuna mana malamta ita ce in ka karanta Ƙur'ani ta sauka ka iya jallalaini, ka karanta ainihin ƙawa'idi, ahalari, ismawi, izuya, risala, askari, muktasar, ƙurtani, shi kenan sai kai layan. Saboda yanzu abin da za a maka tambaya akwai a waɗannan littattafan, tare da cewa ita kanta wannan magana kuskure ce, amma ƙaddara haka sai abubuwan da za a tambaye ka akai in suka faru sun ɗauki wani salo a jikin wani kuma fa, me za ka ce? Yanzu duk cikin waɗannan littattafan kaf da na lissafa na fiƙihin nan, matar da ta samu kanta a halin tana da fibroids a cikinta, tana da wasu halittu a cikinta, sakamakon waɗannan halittu sai ta rinƙa ji kamar ciki ne. A daidai lokacin da aka rubuta waɗannan littafan ba a gano waɗannan matsaloli na fibroids ba. Galibi muna a ƙasashen mu ne ake cewa tana da kwantaccen ciki, sai zama ba kwantaccen ciki ba ne, wani kitse ne ko wasu halittu ne kawai suka taru a cikinta, amma duk ɗabi'un ciki da ɗabi'un mai ciki ga su suna kama ta. In ta zo ta ce jini na zubo mata, da me za ka yi mata fatawa a cikin askari ko muktasar ko izuya ko risala? Sannan yanzu irin abubuwa da suke tasowa, hukuncin banki, hukuncin inshora, hukuncin siyan hannun jari, duk babu zuwa cikin waɗannan littafan. Don haka dole ne mu samu malamai daidai da zamani ne, the ulama of our time, malaman da suka dace da lokacin mu. In muka dawo matsalar da nake ishara ita ce, idan har ana so Najeriya ta zauna lafiya wajen abin da ya shafi harkar malamta, to dole ne malaman ƙasar su zama zakakurai wajen bincike game da ilimin da suke da shi. Shine ba wai kawai sai a ce za a yi taro sarkin musulmi ya gayyaci malamai a jama'atu nasarar islam, za a taru an aiko mata da takarda an faɗi mas'alar da za a yi taro a kai, an ce ka taho da tattalallen bayani, shiryayyen bayanin da in ka gana da baki za ka gabatar, don ne? Domin documentation, domin a adana ranar kaza ga watan kaza an yi taro da yana da yana da yana da yana sai suka zo, yana da yake kaza 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 ga takardar da ya gabata a matsayin hujja, yana da yake kaza ga takardar da ya gabata, yana da yake kaza ga takardar da ya gabata, ba kuma zuwa za ka yi kai photo stat daga wani tafi ba, a'a abin da kai photo stat din kake so in ka zo ka takaita bayanin ku, ko to takaito bayanin shi tun a gidanka ka hada shi a matsayin takarda mai zaman kanta, ko ba tafi ɗaya ce in ka zo ka gama jawabi sai ka ce ga shi ka gabatar. To amma kawai sai ce ana da taro akan mas'alar ganin wata, ana da taro akan mas'alar regulation na tafsiri, sai ka ga mutum ya yi rawani ya zo kawai wai shi yana ganin to ai shi a shi din nan yanzu bari in ya zo shi taron zai bi taminin ne zai faɗi, bayan an faɗa musu topic of discussion menene za a tattauna a kai, yaya ake so a tattauna, ya ake so gabatar, da sai zai miƙe, in ya miƙe aka ce an ba ka minti biyar zuwa minti goma, sai ƙoƙarin taƙaita abubuwan, in ya taƙaita sai ce to ga su nan kuma da cikakken bayani ya gabatar da su, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, shi kenan. Sai a je a adana a yadda ya kamata, kana nan wata ran sai ka ga an fitar da taron da aka yi ranar kaza ga watan kaza, da jimillar takardun an buga su a matsayin littafi mujallaji guda. Wannan da zai samu da tuna malaman mu sun daure suna bincike, amma tambayar ita ce sun iya binciken? Na ɗaya ke na biyu, ko sun san ina ake zuwa a binciken? na uku sun san ya ake tattara binciken da gabatar da shi nan da ke koyo da mu littafai ne in aka saka ka aran aka ce bincike mana farman alwala shi ne abu mafi sauki da za a iya cewa a ƙawa'idi bincike mana farman alwala duk ba a ne malam fasa da ake bi in ba ka san ya ake bincike ina ake bincike ya ake tattara bayanai har cikin littafan yanzu sai ka rasa farman alwala zaka ce ɗauko mana hadisin innama al'amalu binniyat sai ka ce kaf baka samu hadisin innama al'amalu binniyat ba saboda mun saboda baka iya ba ma'ana dama kai malam fasa da ake yi wata kungiya ce ta kawo ka tabbata ta ko ta dariƙa ce ta kawo ka ta azuwa ta a matsayin kai ne malamin ta amma hakika ba dan ka cancanta ka zama malami ba to kaga akwai matsala idan su sun yaudare ka bai kamata kai ka yaudare ba na farko ke na biyu ƙarfin zuciya idan babu ƙarfin zuciya waɗannan abubuwan ba za su yi ba saboda kana ji kana gani ruwan wanda ka rena shi ko ne wanda kake ganin ma bai isa wurin taron ba sai ka shi gabatar da wata magana wadda kake mai muhimmanci amma in ba ka da ƙarfin zuciya sai ka ga wani shi zai magana mu saurare shi a wurin mu to da dama za a je tarin duka wani lokacin sai ka ga taron an tashi da fada saboda mu ta yi mas'alar da aka zo tattaunawa da yawanci wasu da san kanta da tun aka samu rana ya fada an sake tashi ya sake magana an sake tashi ya sake sai ka je ya tashi ya buɗe magana to yanzu duk za a tashi sai abin da wani ya ce a wurin nan sai a ce Allah sarki ba a hana ka magana ba ai kai na faɗi naka kuma ko an shi da shirya ba to tun da baka shirya ba wani wanda ya shirya yayin magana Allah ba ta mala to ni da ban yadda ba ban yadda ba a ce wani ne sai zai ta magana kike mun sai kuma ga taruwa tashi kamar ɗan tashi kafin ɗan tashi ne yadda aka tashi su ya yatsu da hayaniya amma su isu da suka je tashi amma wasu kungiyar ɗan tashi su haɗu da wani sai ka ga an ce tura ta tura kafin ma ba ne sun je taron malamai kuma saboda Allah sun tashi da hayaniya to ne ake tunanin mutanen cikin gari ba sai su ta kwambe ba saboda haka jama'a kun ga wannan matsalar tana nuna mana tun cikin zamanin sahabbai akwai taimakawa juna dangane da harkar ilimi haka abin yake in ka biyo cikin tarihi kamar yadda na faɗa mana a wannan zamani da Allah maɗaukakin sarki ya kawo fasahohi na zamani idan ka saurari wata lacca tare da mota a cikin Congo wato a nan mun campus ɗin Congo na AU mun sanya mata da aya aikin Allah mun zo na fitar da wani subtopic wani ƙaramin take da mun sanya wa internet bayar Allah na kawo tarihin internet asalin internet injiniyoyi sojoji sun suka ƙirƙiro shi sojoji injiniyoyi sun suka ƙirƙiro internet sun ƙirƙiro shi ne kuma don amfanin kansu shi ne sojoji suna wuri kaza waɗansan suna wuri kaza ko kuma tsakanin bataliya kaza da ke daji kaza da tsakanin bataliya kaza da ke daji kaza ya ba su su rinka musayar bayanai suna sanar da juna halin da suke ciki shi ne injiniyoyi daga cikinsu na harkar kwamfuta da na'urar lantarki sai suka zauna sai suka ƙirƙiro domin ba lallai ya zama wurin ke da tarho ba idan za a iya sadarwa ta hanyar wurin da yake da tarho to wannan wurin babu tarho sannan ta iya yiwuwa wurin ya yi nisa waɗanda ɗan waɗannan salololi da jami'an tsaro suke yawo da su da ake kira walking talkie ba za su yi amfani ba don haka masanansu sai suka zauna sai suka ainihin tsara wata fasaha wadda yake bataliya da ke nan za ta iya saduwa da bataliyar da ke can ta hanyar musayar bayanai to da tafiya ko tafiya sai kuma a ga a to ai masana ma wato professionals da ke cikin kamfanoni da masana'antun suna za su iya haka to a al'amari sai taho cikin jami'o'i da makamantan haka har kuma al'amari ya zo ya zama abin da ake ganin shi a yau as an international network ma'ana the network of the networks ya zama duk duniya a yau an haɗe ta a yau wani abin sha'awa daga cikin waɗanda suka fi kowa cin amfanin internet jama'a sune malamai na musulunci. Da haka matasa waɗanda a yanzu kuke koyon karatu da ilimi da malamta, ku yi kokari tun yanzu ku shiga cikin wannan fasaha domin ya zama ko kun girma kuma kun tashi a cikinta. Da wani abin sha'awar har yau da zan faɗa ma ko wani abin mamaki, da yawa malaman da na gaya maka suna cin moriyar wannan fasahar, yawancinsu kuma ko kwamfuta ba su iya kunnawa. Za ka yi mamaki yanzu kamar Samir, kamar Mashhur, kamar kamantan waɗannan, yawancinsu ba su iya sarrafa na'urar kwamfuta ba. Don haka duk abin da yake yanayi ne ta hanyar wani sakataren shi, to ina a ce shi ne da kansu ya iya ne kake tunani? Ma'ana lakta ce za ka yi ta an gina ƙarfe hudu na la'asar, amma ga waɗansu ayoyi waɗanda kake buƙatar wasu bayanai a kai, kuma ka tuntuɓi malaman da ke kusa da kai baka samu bayani a kai ba, kana tura wani babban malamin tafsiri na duniya ko wani malamin hadisi ko malamin fiqh ko malamin lugha a kan kaza, sai daga cikin minti biyar sai da ya turo maka da jawabi. Duk wannan yana daga cikin albarkar waɗannan fasahohi na zamani. Sai dai ku ji, kada ƙoƙarin sanin wannan fasaha kuma ya hana ka daga asali, shi ne karatu. Don akwai matasan da yake kuma sun zama carried away by technology, carried away wato gaba ɗaya sun manta da asalin duka game da karatu da ilimi. Shi yake yake kuma sai ya samu ƙwari'a, za ka ainihin ɗauki abin ne da gwargwadon buƙatarka. Ina fata an gane, sai ka duba ka ga kai menene kai kafin ka yi, amma kana koyon karatun addinin musulunci. To da za ka ce bari ka ba harkar kafintanka ka koma gaba ɗaya kwamfuta ba dare ba rana ba, a'a za ka yi amfani da kwamfuta ne da tarho da gwargwadon buƙata, sai ka je ka ci gaba da harkokinka. Saboda haka in haka za ka samu jama'a, za ka taimaka wa addinin musulunci da al'ummar musulunci wajen malaman zama suna sane da junansu, malaman kuma suna samun shawarwari kuma suna taimakawa junansu. Allah madaukakin sarki ya albarkaci al'ummar musulmi cikin wannan ainihin al'amura na zamani. Sharri da hatsari da ke cikin waɗannan al'amura Allah ya tsare. Asalisa, alama ta uku daga cikin alamomin da ke bayyana alamar mutuwa ta gari, al-mautu laylatal juma'a, rasuwa daren juma'a, au naharaha ko kuma yinin juma'a. Idan ka rasu daren juma'a ko ka rasu ranar juma'a, to ana maka fatan alkhairi mai yawa, ana ganin in Allah ya so ka yi kyakkyawar cikawa. Me yake nufi daren juma'a? Me yake nufi da ranar juma'a? Da farko tafi na ɗan uwa mai saurare, wannan karatu da kake ji a yanzu kuma da kabi mun sanar tun farko cewa yanzu safiyar juma'a ce, to yau ce ranar juma'a. Tun daga sanda alfijir ya fito har zuwa an gina magariba da rana za ta faɗi, ita ake kira ranar juma'a. To yanda duk ya cika a wannan tsakani, ana mishi kyakkyawan fatan ya rasu rasuwa ta gari, na farko kenan. Na biyu, daren juma'a shi kuma abin da ake nufi da shi shi ne daren da ya gabata daren jiya, wannan shi ake nufi da daren juma'a, wanda shi kuma yana farawa ne daga sabda rana ta faɗi, ranar alhamis, zuwa lokacin da alfijir ya fito na safiyar juma'a. To wannan tsakanin shi ake kira daren juma'a. Don haka duk wanda ya rasu a daren juma'a ko a ranar juma'a, to yana ɗaya daga cikin alamomin da ke nuna yayi kyakkyawar rasuwa. Da qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saboda maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya ce, ma min muslimin yamutu yawmal juma'a, babu wani musulmi da zai rasu ranar juma'a, aw laylatal juma'a, ko daren juma'a. A nan ba na shakka ba ne, annabi yana kawo dukan biyun ne, ko ranar juma'a ko daren juma'a ka rasu. An fahimta? Illa waqahu Allahu fitnatal qabr, ya Allah kiyaye shi daga rikicin kabari. Rikicin kabari abinda ake nufi da shi tambayar kabari. Sai Allah kiyaye shi daga azabar kabari. Ina fata an gane. Waɗannan na daga cikin falaloli da darajoji waɗanda duniyan da ya samu kanshi a halin rasuwa ranar Juma'a. Ko daren Juma'a Allah zai tsare shi. Allah madaukakin sarki ta tsare mu don girman Al-Qur'ani. أخرجه أحمد الإمام أحمد يكتب بأن حديثي ألم بات دبو شدة الأريد ورد ثمانين دبو هو دبو شدة الأريد شدة أربعين دشدة والفصل دا الإمام العلامة الفصل هكا في كرم تغنى سونين شيسا كجمالا سيد يوصل شي في المعرفة هكذا المتاسي مش المعرفة المعرفة أن المتاسي من تاريخ جماعة ونقول شي باشي ما كيف يا بعيانا فشو مجلد يهدو كتاب المعرفة والتاريخ تاليف أبي يوسف يعقوب ابن سفيان الفصاوي داشي أنا أقول لك تكون بأتدن كتابين تاريخ يوم اللتاتو الإمام العلامة الفصاوي أنا كاو تاريخ صحابي تاريخ فهو وص أبو بوا فشو مجلد يهدو وانا ما لم يربو تاشي daga cikin ainihin malaman da suka rayu tsawon zamani cikin malaman farko na daga cikin ainihin wato malaman ƙasar Basra Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya rayu tsakanin ƙarni na biyu zuwa ƙarni na uku don ya rasu hijira na da shekara 200 da ainihin wato 77 to al-Imam al-Fasawi ya fitar da wannan hadisi a mujallabi na biyu shafi na 520 من طريقين تهنيه دي عن عبد الله بن عمرو هل يفرقوا دا عبد الله بن عمرو تنقاس والترمذي هكذا الإمام الترمذي شما يفتد بأن حديثي من أحد الوجهين تأتيب جتكين أينهم تسكوكي بدابي تأتيب جتكين تسكوكي بدابي دا أينهم أحمد دفت يوسف فتبت الترمذي يفتد بحنيه دا وله شاهد عن انس اتوين حديث من دا انس يريته وجابر بن عبد الله وجابر بن عبد الله وغيرهما ويقنص اينهم واتو صحابي يقن دا سكر يريته وان دا زي قارا وان حديث الكريتي فالحديث مع لب ناصر الدين الالباني يريته فاقد ايش وان حديث بمجموع طرقه حسن انك تبتر هنيش جباده ذاك ايهكم تاشيتي وكتاوان حديث ني أو صحيح كو كما ما يكاي متين صحيح اما زما حسن لغيره اما زما حسن لذاته الذي تعدد طرقه فصار صحيحا لغيره ما فاتان قال يتراجع تحفة الاحوذي كما ذكرت لتاف تحفة الاحوذي والمشكاة بلتاف مشكاة المصابح lamba ta 1368 haka jama'a wannan hadisi ya tabbata ko shakka babu wanda biyar su daren juma'a ko ranar juma'a na farko dai kaji kamar da hadisin ya faɗi ya kuɓuci daga tambaya ko fitina ko rikicin kabari to aka ce fitina kabari abubuwa ne da yawa a cikin jama'a na farko tambayar kabari gaba ɗaya da za a yi mai ba an yafe mishi na biyu rikicin kabari wanda na daga cikin rikicin kabari shine a sa kabari ya takura mutum ya matsa mutum wannan ko mumini ne sai haka ta faru ko shahidi ne sai haka ta faru to amma wanda ya mutu rana ko daren juma'a yana kuɓuta daga wannan saboda Sa'ad ibn Mu'ab sahabi ne yana daga cikin manya-manyan bayan Allah da ya rasu sai da al'arshi turawa inda Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ihtazza arshur rahman li maut sa'ad al'arshi ta motsa saboda mutuwar sa'ad amma duk da haka inda Allah ya ce law naja ahadun min baghtatil qabr la naja sa'ad ibn mu'ad da matsewar kabari wani yana kuɓuta da Sa'ad ya kuɓuta manzo Allah ya ce amma Sa'ad ma bai kuɓuta ba da aka sa ƙasa ta matse shi sai da ƙirjin shi na dama ya motsa ya shiga cikin ƙirjin shi na hagu ƙasusuwan suka sarƙafe. Wannan ba dalili ne na kafirci ko fasikanci ko wani mugun laifi ba, a'a, yana daga cikin fitnatul qabr ne kawai. Fitnatul qabr ne, don haka ba wani wanda zai kubuta daga wannan har ire-iren waɗannan bayin Allah. To idan hadisi yake kai ka kubuta daga fitnatul qabr, to duk waɗannan abubuwan ka kubuta. Don haka ka koma cikin sirri alamin mubala, ka karanta tarihin Sa'ad, za ka ji Imam Zahabi ya kawo tarihin, ya kawo waɗannan maganganu, sai ya ce Allahu Akbar, ya ce wannan yake nuna ba wanda ya kubuta daga kabari sai wanda Allah ya kubutar da shi. Sai ya ce ya kai dan uwa, ka roƙi Allah alheri kawai, kuma ka roƙi cikawa da imani. Wannan halin na Sa'ad da ya shiga, to hali ne wanda ka fawwala shi zuwa ga Ubangijin shi, kar kai wani ta'aliki a kai. To idan Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaki darajarka kai ya kiyaye ka, sai ya baka damar sai ka rasu ranar Juma'a ko daren Juma'a, to duk waɗannan abubuwan ka kuɓuta daga gare su. To kuɓuta daga waɗannan abubuwan kuma dalili ne akan kuɓuta daga ainihin azabar ƙabari. Sai da haka daraja ce jama'a, muƙami ne, matsayi ne babba. A ce Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ranka ranar Juma'a ko daren Juma'a, balle a ce Allah ya haɗa maka goma da goma sai ɗan gata, ka rasu a ranar Juma'a ko daren Juma'a, sannan ka yi rasuwa a cikin harkar shahada. Wannan kuma daraja ce wadda sai daga cikin bayin Allah, sai waɗanda suke manya-manyan bayi da Allah maɗaukakin sarki ya so su, ya ƙaunace su, kuma ya sai ya aje musu kyakkyawan tarihi bayan sun rasu, daga cikin suke samun wannan buƙani. Allahu Akbar. Sai da haka jama'a, kun ji waɗannan hadisai waɗanda in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba, za a zo a ci gaba daga inda malam ya ce ar-rabi'a, alama ta hudu daga cikin alamomin al-istishhad fi sahati al-qital, mutum ya samu shahada a fagen daga. Sannan zaka bi karatu ya karatu a zo al-khamisa, al-mautu ghadiyan fi sabilillah, sai zama ba a filin dagar karatu ba, ka tafi yaƙin ne, sai ka rasu saboda wata rashin lafiya ko wani abu makamancin haka. Sannan za mu je mu tattauna as-sadisa, al-mautu bit-ta'u, mutuwa lokacin annoba, a ce wata annoba ta zo ta ciwon kai ko sankarau ko wani ciwon ciki ko amai da gudawa, ka zama daga cikin waɗanda suka rasu. To za mu je mu tattauna wannan insha Allah, kamar yadda za mu je mu tattauna as-samina wa tasi'a, الموت بالغرق والهدم, a ce ruwa ya cinye ka ko kuma jini ya tushe ka, duk wannan dalili ne na kyakkyawar cikawa. Sannan za mu je mu karanta insha Allah ta'ala alamomi daga cikin waɗanda za a zo al-ashira, mautul mar'ati fi nifasiha bi sababi waladiha, mace saboda tana da ɗa sai ainihin wato ta rasu da ɗan a cikinta, wato garin naƙuda. To za ka zo ka ji ta rasu garin naƙuda, ta rasu da ɗan a cikinta, ta samu darajar shahada, Allahu Akbar. Ta rasu bayan ta haifi ɗan ya fita daga jikinta, amma sakamakon wannan naƙuda da ta samu sai ta rasu, duk wannan daraja ce ya kuma ta albishirin ku kin ji daraja za mu zo mu tattauna insha Allah ta'ala a inda malam zai kawo al-hadiya ashara wa thaniya ashara al-mautu bil harq mutum ya kone gobara ta cinye ka dalilin ne na kyakkyawan mutuwa sannan wazatul jam da kuma mutuwa da cutar bulala wata cuta ce bahaushe yake kiranta bulala sai ka ga wani abu ya fito a cikin mutum ruɗu-ruɗu kamar an shauɗa mishi bulala ta tashi shi yasa sai bahaushe ya ce ai yana fama da bulala ne sunan ciwo ne yasa akwai fa'ida ka zauna da iyayenka Hausawa ba haka ba sai ka ga mutum ya zo ga karatu ya sani da Larabci sai ga ya dabaibaice sai ga mutum ya zo ɗan boko ne likita amma ya kasa bayyana abin da ya kware a kai da harshen uwar shi saboda bai tsaya ya iya harshen uwar ba kai saurari wata tsohuwar likita in tana yin shirinta a gidan rediyo ka ji ba abin da ba ta iya faɗi da Hausa saboda she is the daughter of the soil ta zauna hannun iyaye ta iya amma yanzu abubuwan duk sun zama mararre kaga yarinya ta zama medical doctor amma in ta ga kawunta ba ma za ta iya gaishe shi da Hausa ba saboda wai ita ba ta iya Hausa ba tir Allah ya kiyaye malam zai karantar da mu as-salisa ashar al-maut bida'u sam rasuwa ta hanyar ciwon ainihin wato tarin fuka tuberculosis tarin fuka za mu zo mu tattauna insha Allah sannan tafiya za ta tafiya a inda za a zo ar-rabi'a ashar al-maut fi sabilid difa'i 'anil mali wani ya zo zai kwace maka dukiya sai kai kokarin kare dukiyarka za mu zo mu karanta insha Allah in ka rasu a wannan hali dalili ne na kyakkyawa cikawa al-khamisa 'ashara wa sadisa 'ashar al-maut fi sabilid difa' 'anid din wan nafs kai yunkurin kare addininka sai ya kashe ka kai yunkurin kare kanka sai ya kashe ka dalili ne na kyakkyawa cikawa za mu zo za mu karanta as-sabi'a 'ashara al-maut murabitan fi sabilillah murabitai wadanda suke zuwa kan boda ta musulunci sai su zauna suna gadin kasashen musulmi ina fata an gane har ya zama sai ka ji garurukan irin waɗannan ana sa musu wannan sunan a sawa garin Rabat tashi na ainihin a ƙasar Morocco kana jin Rabat turawa suke cewa Rabat Rabat ne asalin garin an kafa shi ne domin ya zama wata boda da za a kare ƙasar musulmi daga shigowar kafirai haka waɗannan mutane da kake ji tsohon ministan sardai na Rabat da ainihin wannan ɗan EFCC Rabat garin shi gari ne na mujahidai in ka tafi can ka wuce fulfore za ka je ka samu gashi nan malamai ne masu jihadi suka je suka kafa garin saboda boda ce wadda wasu baƙaƙen kafirai guntaye lokacin suke shigowa ƙasar Adamawa suna yaƙar musulmi shine sai suka tafi can su suka kafa kansu shi yasa aka sa wa garin Rabat shine ake cewa Rabat ina fata an gane to duk wanda ya rasa irin wannan aiki na murabata yana da daraja ina fata an gane sa'adan kuma karatu zai yi karatu insha Allah zaka ji as-samina 'ashara al-maut 'ala 'amalin salih karasu akan wani aiki na gari kana sallah Allahu akbar za mu zo a wannan yanayin jama'a za mu dubo tarihin malamai daga siru alamin nubala zaka ji malam wani yana cikin sallah shikenan yayi sujuda sujudar da bai daga ba kenan wani yana yin kabbara Allahu akbar sai faɗiyar su duk za mu zo mu tattauna waɗannan insha Allah ta'ala sa'annan karasu a halin aikin hajji karasu a halin aikin hajji mace ta bayyana ta mutu a gidan mijinta Allahu akbar bishara lakunna ayyuhan ayyatuhan nisa ki bayyana ki mutu a gidan miji da kunci ne da damuwa ne kika bayyana zaman gidan mijin ibada ce har mutuwa ta same ki a haka yana daga cikin albishir gare ki cewa kin yi kyakkyawar cikawa wa ya laha min bishara ma dalla da irin wannan albishir ba ki zama daga cikin yan hayaniyar zamani ba kike ce ba wani namiji da zai takura ki ba za ki iya zama karkashin wani namiji ba yake kan ki ya waye kin yi boko wai kina da digiri tar da digirin ki ina fata an gane wannan mas'alar jama'a malamai sun dauke ta da muhimmanci ba sai sassauci akan ta ba suna yawan sharhi suna bayanai suna karantawa suna rubuta tafai akai alamomin da ke nuna kyakkyawar cikawa domin wannan alama ita ce take nuna ka zauna duniya lafiya tsakaninka da Allah ka zauna duniya lafiya tsakaninka da iyayenka tsakaninka da makwabtanka tsakaninka da matanka tsakaninka da abokan hudarka shine dalilin da zaka samu kyakkyawar cikawa kuma dalili ne da ke nuna wa ƴan baya a nan cewa can da ka nufa to za ka yi kyau kamar yadda nan ta yi kyau ga wani babban malami a doktor Abdullahi ibn Mahmud ibn Muhammad al-Mutlaq ya rubuta husnul khatima husnul khatima gashi wasa'iluha wa alamatiha wa tahdhiru min su'il khatima littafi ne ga shi sukutun da guda a hannuna yana magana akan kyakkyawar cikawa waɗannan hanyoyi za ka duka samu kyakkyawar cikawa waɗannan alamomi ne ke nuna mana wane da ya rasu da kyakkyawar cikawa da kuma tsoratar da kai a matsayinka na musulmi game da mummunar cikawa Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan an zo karatu na gaba za a tsaya a tattauna waɗannan matsaloli in Allah ya so da wannan muke cewa jama'ar musulmi insha Allah a yau tsakanin magriba da isha akwai karatun littafin fiqh sura insha Allah sannan kuma a gobe bayan sallar la'asar karfe 4:30 akwai karatun littafin sahih muslim kamar yadda yake bayan isha kuma karfe 8:30 akwai karatun sahih bukhari a markaz da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah